a wannan zama na yau insha Allahu ta'ala a ce ciko ne na zaman jiya wanda muka fara magana akan tauhidi. A jiya mun yi magana akan tauhidin rububiyya, tauhidi na Allah maɗaukakin sarki da ya shafi aikace-aikacensa da halitta da sauransu, sai kuma wanda Prof ya gabatar mana shi ma ɓangaren tauhidi na uluhiyya, wanda insha Allah ta'ala a yau za mu ɗora a kan na al-asma wa sifat, wanda tauhidi ne wanda zai mana bayanin abin da ya ƙunshi sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofin Allah, wanda ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa, yana da sunaye manya-manya, wanda wannan yana ƙarƙashin tauhidul asma wa sifat. Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye manya-manya waɗanda wannan sunayen suna fa’idantar da yabo ga Allah maɗaukakin sarki da kuma godiya a gare shi da jinjina ga Allah maɗaukakin sarki da girmama Allah maɗaukakin sarki. Waɗannan sunayen nashi suna ƙunshe da sifofi na cika ga Allah maɗaukakin sarki da kuma ayyukan Allah maɗaukakin sarki na hikima da rahma da kuma ayyukan Allah maɗaukakin sarki na maslaha da adalci ga bayinsa. Wannan tauhidi ko shakka babu shi ma a matsayin ki na musulma, a matsayinmu na musulmai muna da buƙatan sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki da kuma sifofinsa, wanda ko shakka babu wanda kake bauta ma kana da buƙatar sanin waye shi ta fuskar sunayensa, ta fuskar sifofinsa, dan bautarka ta zamto akwai gishiri a cikinta, kare zamto kana bauta kawai baka san wa kake bauta ma, baka san ya za ka mu'amalanci mahaliccinka. To Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya ambata mana cewa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya, sannan yana da sunaye kyawawa. Sa'an nan mun samu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi 99 isman, Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye guda 99, wanda a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatar cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna. Sannan Allah maɗaukakin sarki yake ambata mana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa, roƙe shi da waɗannan sunaye da yake da su. A lokacin da bawa ya fahimci sunayen Allah haƙiƙanin yaya sunayensa suke, lokacin da kake da buƙata, yanda ka san mara lafiya ana bashi maganin da ya dace da shi bayan an auna jikinshi, an gwada jikinsa, an ga me ya dace, to haka wajen addu'a sunayen Allah maɗaukakin sarki da za ka yi amfani da su, kana lura da me kake buƙata a wajen Allah, kana buƙatar tausayinsa, kana buƙatar gafararsa, za ka yi amfani da sunan da ke da alaƙa da gafara, rahamarsa kake buƙata, sunan da ke da alaƙa da rahma, arzikinsa kake buƙata, ka yi amfani da sunan da yake da alaƙa da arziki. Don haka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa, yace mu roƙe shi da waɗannan sunaye. Sannan yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, mu bar waɗanda suke jayayya a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, sai yujzauna ma kanu ya'malun, Allah zai saka musu da abin da suke aikatawa na ilhad na musu a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa. Kuma akwai waɗanda suke kullum ba sa miƙa wuya game da umarnin Allah, sai sun samu wajen tsokaci, wajen tsoma baki, yanda Allah ya ambaci yana da sunaye, shi ya halice ka alhalin da can baka, to yanzu yanda yace yana da suna kaza sallama yana da wannan suna in ya sifanta kansa da sifa kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata sifa ta Allah to ka sallama ka mika wuya Allah yana da wannan sifa yana da wannan suna haka Allah madaukakin sarki yake cewa manzon sa sallallahu alaihi wasallam wulidullah tawidur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا الله مدوكين سركي yake ce manzon sa sallallahu alaihi wasallam qulidu allaha awidu arrahman a lokacin da kazo addu'a kazo roƙon Allah in kaso kira shi da sunan Allah in kaso roƙe shi da sunan arrahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna duk wanda kai amfani da shi wajen roƙon Allah ko ma wasu waɗannan Allah da kuma Ar-Rahman ko da wasu sunayen nashi ka ambata kuma bayan waɗannan falahul asma'ul husna Allah dai yana da sunaye kyawawa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bitagi baina dhalika sabila wannan kuma tsari ne na Allah da ya baiwa manzon sa sallallahu alaihi wasallam tarbiya ta yanda zai karatun sallan sa da yake yi daidai lokacin da aka umurce shi da yayi karatu tsakatsaki kuma wannan tarbiya ce wace mu ake tarbiyantarwa ka tashi qiyamul layli karka addabi makwabta kin tashi qiyamul layli karki addabi makwabta ki hana su bacci kai karatu daidai wa daida bayan wannan aya har wayo Allah madaukakin sarki ya sake ambatar Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya kuma yana da sunaye kyawawa dan haka dai samuwar cewa Allah yana da kyawawa sunaye da kuma sifofi lokacin da kazo zaka roki Allah madaukakin sarki kamar yanda muka ambata wajen amfani da suna to haka wajen amfani da sifofi Allah madaukakin sarki yana son yabo yana son yabo matuka yomu da muke halittar sa shi ya halice mu a ɗabi'ar mu muna son a yabe mu akan alkhairi muna kin a yabe mu ko kuma muna kin a ambaci sharri game da mu to ina ga Allah madaukakin sarki wanda yayi sama yayi ƙasa yayi aljanna yayi wuta yayi mutane yayi aljanu abubuwa daban-daban ga suna kana in ka kalli sifofin Allah madaukakin sarki kana da abubuwan da in ka zo roƙon sa zaka ambaci waɗannan sunaye ka kamba ma shi da su ka yabe shi da su ka ambace su ba dan komai ba saboda me addu'ar ka ta samu karbuwa a waiwayi lamarinka da yawa mutane sukan faɗa waɗanda suke akwai wani malami kwanakin baya ina kallon bidiyon sa wani ban dariya yake magana akan cewa yana cikin motar sa ya tsaya a wani waje wani bawan Allah ya zo ya fara masa kirari to mun riga mun san malamai dai kuma dama ba sa son a ringa faɗan wasu abubuwa akan su amma ya ce wallahi bawan Allah nan saboda yanda ya addabe shi kirari yana ta faɗan wasu maganganu ya ce ba shiri dai dole dai na sa hannu aljihu na ɗebo wani dunkuli na ba shi don ya rabu da to shi kanshi akwai kalma guda ɗaya da ya ce wacce ita ta sauko da shi da ya yi fushi amma tun da ya faɗi wata kalma guda ɗaya sai ta sauko da shi da ya ce masa sai ko kuma ya ce masa dogo mai sifar annabawa ko mai ƙirar annabawa so masu yabo sanda suka yabe ka abin yana da tasiri a zuciya musamman a yabe ka da abin da kake ahalin abin da gaske dan haka Allah madaukakin sarki shine yafi cancanta a yabe shi to zamu ambaci wasu abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da zamu fa'idantu da su a yayin da muka san sunayen Allah da kuma sifofin Allah imani da sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sifofinsa ko shakka babu wannan yana daga cikin manyan abubuwa yana daga cikin abin da idan ya tsayi a zuciyar dan adam Allah madaukakin sarki zai kara baka tabbatuwa saboda wanda kake bauta masa ka san sunayensa imani da shi yana daga cikin imani da Allah madaukakin sarki imani da sunayensa abu na gaba sanin tauhidin da ya kunshi sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sarki da kuma imani da abinda magabata na kwarai suka tafi akan sa na imani wannan shi karan kansa bauta ce ga Allah madaukakin sarki. Duk wanda yake yayi imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa, ko shakka babu wannan wani nau'i ne na bauta. Sannan kuma zai taimaka masa wajen tsayuwa ga da'ar Allah madaukakin sarki da bin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa. Haka nan yin imani da Allah madaukakin sarki ta sunayensa da kuma sifofinsa, ko shakka babu wannan yana baiwa dan Adam salama a cikin zuciyarsa ta hanyar samun karancin karkata. A ce yau ga mutum ya karkata izuwa ga bata, ko kuma ya karkata izuwa ga kokarin kore sunayen Allah, ko kuma kore sifofin Allah madaukakin sarki, ko kuma ga mutum yana kokarin kamanta Allah da wani. Yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci laysa kamithlihi shay, duk lokacin da aka ambaci wani suna na Allah ko aka ambaci wata sifa ta Allah, idan zuciyarka ko shedan ya zo yana kokarin kawo maka wasu matsaloli, yana kokarin kai ka inda baka son zuwa, to ka tuna laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Allah madaukakin sarki ba shi da tamka, ba bai kama da kowa. Ana ambatan sunan Allah mai ji ne, to ka bar shi a mai jinsa, ba sai ka tsaya kana kokarin yaya ta yaya. Allah madaukakin sarki ya sifantu da tausayi, sannan kuma a cikin sifofinsa akwai fushi, yana da sifar fushi. To ba za ka ɗauko kana ƙoƙarin kamanta shi da wata halitta daga cikin halittunsa ba. Imani da sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sifofinsa yana taimaka ma bawa wajen samun kubuta, imanin kai kubuta, ka zamto kana da cikakken imani, sannan kuma ka kubuta daga azabar Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa a cikin suratul A'raf, وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah madaukakin sarki, Allah ya ce zai sakanka musu da abin da suke aikatawa. Ko shakka babu tunda abin da suke ba na daidai ba ne, sakamakonsu ma zai zama ba sakamako mai kyau ba. Sa'annan ilmantuwa ko sanin sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sarki yana daga cikin madaukakan ilimi, yana daga cikin manyan ilmoma. Ka san sunayen Allah, hakikanin saninsu, sa'annan kuma ka san sifofinsa. Ba dan komai ba, saboda a tsari na ilimi, yanda Allah madaukakin sarki ya tsara batu na ilimi, ana tafiya ne mataki-mataki, ana kallon menene gaba, sannan me ke binsa. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ya ambaci cewa mafi alkhairin ku shi ne wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar. Idan bawa zai samu tagomashi na zama mafi alkhairin cikin mutane ta dalilin ya koyi alkur'ani kuma ya koyar, to haka wanda ya san sunayen Allah madaukakin sarki da sifofin Allah, wannan ilimin ilmantuwa da wannan sanin da ka nema yana daga cikin abin da zai sanya ka ka zamto ka sifantu da wani ilimi mafi ɗaukaka a cikin ilmoma. Bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatar cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, duk wanda Allah madaukakin sarki yake son shi da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wanda Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar da shi sai ya shiryar da shi tafarki na musulunci, ya zamto addinin Islama kana ganin shi ƙarara kamar rana a sararin sama, ba abin da ke shiga maka duhu, saboda Allah ya buɗe ƙirjinka ya kimsa maka shari'a. Bayan haka sanin sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sifofinsa har wa yau yana daga cikin mafi girman abin da alƙur'ani ma karan kansa ya ambata. Kuma kasantuwar sunayen Allah da sifofin Allah da suka zo a cikin ayatul kursi shi yasa ta zamto aya mafi girma a cikin ayoyin Qur'ani. Idan ka kalli ayatul kursi tun daga farkon aya har izuwa ƙarshenta, sunayen Allah ne da kuma sifofin Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, bayan ka ambaci la ilaha illahu ba abun bauta bisa cancanta sai shi alhayyu wanda yake rayayye wanzajje tsayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya kama Allah bare bacci baya gangadi bare a ce wani abu ya gafala ko ya kubce daga hannun Allah madaukakin sarki yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare mu ya san abin da ke bayan mu wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha' wasi'a kursiyyuhu samawati idan ka kalli wannan aya gabaki dayanta sai kaga sifofin Allah ne da kuma sunayensa tsarkaka shi yasa sai ayar ta samu daukaka mafi girma a cikin littafin Allah madaukakin sarki har wa yau me yasa suratul ikhlas ta samu ita ma martaba mai girman gaske wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa tana daidai da sulufin alqur'ani daya bisa uku na alqur'ani dalilin da yasa suratul ikhlas ta samu wannan matsayi shine dan surat ta kunso ko ta tattare ta a ce ta dunkule sifofin Allah madaukakin sarki wadanda suke masu girma qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sura ce wace ita ma abinda ta kunsa shi ya sanya ta zamto sura mai zaman kanta ko a ce mai daraja mai zaman kanta a cikin alqur'ani bayan haka ya ku yan uwa masu albarka imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa abu ne wanda yake mai girman daraja da kuma alkhairai masu dimbin yawa wanda wannan yana ƙara tabbatar da tauhidi a zuciyar dan adam har wa yau sanin sunayen Allah madaukakin sarki da sifofinsa yana bude ma bawa kofar sanin Allah madaukakin sarki hakikanin sani dan duk wanda ya san sunansa ya san sifofinsa to ai kofar sanin Allah ta budu masa shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamai a ce waɗanda suke a wannan zamanin sai dai Allah madaukakin sarki ya musu rahama yake ambatar cewa duk wanda yafi sanin Allah madaukakin sarki a cikin mutane to zaka ga yafi kowa tsoron Allah madaukakin sarki sanin sunayensa da sifofinsa shi zai baka damar zuciyarka wajen shauki tai shauki na kusantuwa izuwa ga Allah wajen tsoro ta tsoraci Allah da gaske saboda ka san waye Allah madaukakin sarki amma rashin hakan kam sai ya sa mutun yayi ta rayuwarsa shi dai kam duk ma abin da zai kasance ya kasance shi dai yana sallah ya ga ana yi kamar yanda ya ga ana yi ana azumi ga magari shi ma ya dauki azumi duk wata ibada da ya ga ribibi ana yi kawai shi ma dai zai ba tare da kallon waye Allah ba tare da sanin girman waye ya bada umarnin ayi ba haka in abu ne na hani zai shiga cikin wannan abin ya kutsa cikin sa hankalinsa kwance idan yayi kuma ba tare da ya raka wannan katokarar da neman gafara ba saboda bai san waye Allah amma sanin Allah madaukakin sarki sunayensa da sifofinsa shi zai taimaka maka duk yanda shaidan ya rinjaye ka kai aikata wani abu wanda yake ba daidai ba to kafi kowa nadama iya nadama da dawowa ga Allah madaukakin sarki da neman ya za a yi sulhunta ku daidaita da Allah madaukakin sarki dan haka mu ba da himma wajen koyan ilimi lallai tushen ilimi wanda yake ingantacce shine imani da Allah madaukakin sarki ta sunayensa da kuma sifofinsa sa'an nan ya ku 'yan uwa masu albarka yana daga cikin mafiya girman laifi shine jahiltar Allah madaukakin sarki da kuma muzanta zato ga Allah madaukakin sarki domin duk wanda ya zamto ya sifanta da jahiltar Allah shi bai san Allah ba to kamar yanda na ambata shi babu ruwansa ya saba ma Allah wannan bai dame shi in ya saba masa kuma ya nemi yafiya ya dawo ya kama hanyar kwarai tana masa wahala dan shi bai tunanin cewa akwai hatsari a gabansa dan haka muzanta zato ga Allah madaukakin sarki yana da hatsari to ka tashi ka san Allah ka san sunayensa ka san sifofinsa sannan sai kai kokarin kyautata zatonka ga Allah madaukakin sarki domin Allah ya ambaci cewa wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh-dhannina billahi dhanna sawa. Allah madaukakin sarki ya ambaci zai azabtar da munafikai mazan su da matan su, mushrikai mazan su da matan su, sannan ya ambaci cewa haka su ma waɗanda suke masu muzanta zato ga Allah suna yin munan zato ga Allah, yace alaihim da'iratus sawa وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. دو ونا ابني وندا الله يا امبتا game da me muzanta zato ga Allah ace wa ghadiba Allah alaihim, Allah ya fishi da su, wal'anahum ya tsine musu, wa adda lahum jahannam sannan ya tanadar musu jahannam. Allah yace tir da wannan makoma, ake ka san abu yayi muni. Dan haka sanin Allah da sunayensa sifofinsa shi zai taimaka maka wajen kyautata zato ga Allah. Allah ya ce yi zan baka kaza, a matsayinsa na wanda yayi ka ya isa ya saka ba tare da ya ambaci tukuicin ba, Allah ya isa ya haka. Amma rahmarsa da tausayinsa ga bayi, ka'idar dan adam in ka ce masa yayi abu, ka bashi wani aiki, kana motivating insa ta hanyar nuna masa me karshen abun zai kasance, me zai samu a karshe, wanda tukuici zai samu, sai kaga ya karfafi mutum. Mutum sai ya sha wahalar wani aiki, amma me karshen aikin yake kallo? Mutumin da kake bashi albashi a karshen wata, watan karshen watan yake hange, duk yanda ka casa shi kullun ka sa shi zuwa aiki, karshen watan yake kallo. Amma Allah da rahamarsa in ya ambaci kai aiki kaza, sai ya ambaci me zaka samu na alheri a karkashin wannan aikin. To sanin Allah sunayensa sifofinsa shi zai taimaka mana wajen tsayuwa gabautar Allah da kuma kyautata zatanmu a wajen Allah. Haka idan mun zo addu'a, wannan shi zai taimaka mana wajen kokarin ganin cewa mun kyautata zatanmu ga Allah madaukakin sarki. Bayan wannan ina ganin anan da ya kamata ijabirki insha Allah.